الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar misali bako da aka kashe shi dangane da diyar shi ba a san madangin sa bincikawa za a yi in an samu dangin shi magadan shi su za a zadiya idan ba a samu ba to baitul mal za a kai an gane kamar yanda mutumin da Allah ya masa rasuwa ya bar dukiya an rasa ɗaya daga cikin danginsa waɗanda suke magadan shi to dukiyar shi gaba ɗaya za a tattara a kai ta baitul mal na'am kamar ni jini ba najasa bane a magana mafi rinjaye illa jinin al'ada da jinin biki jinin al'ada da jinin biki dalili ya tabbatar da cewa najasa ne kamar yanda wata mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ɗaya daga cikin mu so da yawa jini yakan taba tufafinta idan tana al'ada yaya za ta yi manzon Allah ya ce ta hutu kuma ta furusu bil ma kuma ta bahu kuma ta sallifi manzon Allah ya ce ta kankare jinin ta sanya ruwa ta cuda ta wanki manzon Allah ya ce sannan sai ta yi sallah da tufafinta sai ta ce to ya rasulullahi in wato launin jinin bai gushe ba in akwai tashkin shi manzo Allah ya ce in dai an wanke manzo Allah ya ce wala ya duruki asar ma'ana gurbin jinin baya cutar da ke in dai an wanke launin bai gushe ba wannan baya cutarwa a takaice shi jini ana wanke shi ne saboda tsafta amma jinin da yake najasa shi ne jinin al'ada haka kuma jinin biki domin jinin biki an kiyasta shi ne akan jinin al'ada don haka dan kayi sallah da jini a jikin riga ba maganar sake sallah hadisi ne ingantacce Ibn Mas'ud ana aikin nama na hadaya ana hida lokacin sallah yayi da jini da abin tufi jage-jage a jikin shi yaje yayi sallah ba tare da ya wanke ba don haka su waɗanda suka ce jini najasa ne sun tafi ne akan wata ka'ida ta su na cewa dukkan abin da aka haramta najasa ne shi kuma ba haka bane ba duk abin da aka haramta bane najasa amma duk abin da yake najasa haramun ne amma ba duk abin da aka haramta cewa najasa ne don haka kaga ai namiji an haramta masa sanya zinare a jikinsa idan ya sanya zinare sai ya ce ya sanya najasa yanzu misali sannan kamar in ka dauka ita giya a magana mafi rinjaye ita ma ba najasa bace ba Allah ya haramta giya a sababin tana taba hankali amma dan giya ta zuba a jikin tufafinka ko a jikinka ba sai ka wanke ba domin ba najasa bace ba to dan haka akwai abubuwa kamar kusan guda 8 wanda wasu suna ganin cewa najasa ne amma a magana ta hakika ba najasa bane yana daga cikin su waɗannan da muka sani shi dai rintse gani wannan wajibi ne kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha kabirun bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum al-aya da maza da mata Allah ya umarci mu cewa mu rintse ganin mu game da kallon abin da ya haramta mana shi kuma duk abin da Allah ya ce kai to zaka yi shi ne bakin gurgurdan ikonka kana kaucewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ma na haitukum an gufajtanihu wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastafa'tu kamar yanda Ubangiji Ta'ala yace da mun fattakullaha mastafa'tu shine yace ma na haitukum an manzon Allah yace duk abinda na hane ku game da shi fajtanihu ku nisance shi wa ma amartukum bihi duk abinda na umarce ku nace ku yi fa atu minhu mastafa'tu ko aikata gurgurdan ikon ku to anan iya bakin gurgurdan ikon ka zaka ringa kokarin rintse gani amma in ka tabbata irin wannan gari na fitina to bai dace ba ka jefa kanka ya kamata ka zagaye masa an gane ko in ba abin ya zama tilas garura ta kai ka to anan dole ne mutun ya kiyaye kansa game da jefa kansa cikin fitina na'am kamar mi
kamar mutum ne wanda suka ce shi mutuncin mahaifiyarsa kuma an gaya mushi sai da mai musan
to idan aka baka labari cewa wani yayi kaza baka yin gaugawa ka zartar da hukunci abinda zaka yi shine at-tasabbut an gane ko neman tabbatarwa da hakikan cewa domin duk wanda ya zo ya baka labarin cewa wane ya yi kaza ai wane ya ma wane kaza to a farko abinda ya kamata sai ka diddigin wannan labari ka tabbatar da cewa haka ne ko ba haka ba ne idan ka tabbata cewa ga yanda al'amarin yake haka ne to sai ka bi hanyoyin da za ka yi ƙoƙarin gyara wannan al'amari da duk abinda ya dace na hukunci a ɗauka an gane ko amma kai tsaye daga an gaya ma labari ka ɗauka ka yi ta faɗa da kumfar baki ka zartar da hukunci wannan bai dace ba domin Allah ya faɗa mana ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin so da yawa za a zo a ce maka an yi kaza kowa ne yayi kaza alhali bai yi ba sai ka zartar da hukunci a ƙarshe kuma kaga cewa abinda ake jifan da shi da shi kubutacce ne kaga alami zai biyo baya nadama akan abinda ka aikata a takaice dai ba a gaugawar ɗaukan hukunci akan duk wani labari da za a baka abinda ya dace ya zama wajibi ka yi tasabbur ka bi diddigin wannan abinda aka faɗa shin haka ne ko ba haka ba ne in an tabbatar da cewa haka ne sannan sai ka yi ƙoƙari ka ɗau hukunci wai bayan mutum ya yi arwalla ruwan najasa ya watsun masa iya abinda zai yi sai ya sanya ruwa mai kyau ya wanke an gane ko maganar cewa idan mutum ya yi arwalla ruwan gwalalo ko wani fitsari ko abinda ya haka ya zubo masa arwallarsa ta kare wannan duka jahilci ne ko da a ce kana da arwalla ka shiga cikin masai ka yi yasa idan ka fito kawai za ka wanke wannan najasa da ta taba jikinka ka je ka yi sallah an gane ko kasancewar najasa ta taba jikin mutum bayan yayi arwalla wannan baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla abubuwan da suke warware arwalla sun gabata a darasinmu na gudugun mara darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratul shu'ara mun tsaya karshen wato aya ta 204 wanda aya ta 204 cikon bayani ne wato game da al'amarin Al-Qur'ani kamar yadda waɗanda ba su yarda da Al-Qur'ani suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ya kirkiri wannan Al-Qur'ani ya fito ya faɗa ma jama'a cewa Allah ne ya aiko shi to shine tun daga aya ta 193 Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya mana bayani game da haka ma'ana yana wanke manzansa game da cewa game da abin da ake tuhumarsa da shi yana tabbatar mana da cewa wannan Al-Qur'ani saukakke ne daga gunsa ba da fi muna iya komawa daga kan ayar sai mu dasa darasi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زهور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون وبنجي تعالى كفتاه وإنه لتنزيل رب العالمين wato lalle wannan Al-Qur'ani da ka zo da shi wato saukakke ne daga wajen Ubangijin halittu ma'ana la tanzilu rabbil alamin wato saukakke ne na Ubangijin halittu ma'ana Ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi ya saukar da wannan Al-Qur'ani kamar yadda ya faɗa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundiri kamar kuma yanda ya koma faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr Ubangiji ta'ala shi ya saukar da wannan Al-Qur'ani ta tsanin wato Jibrilu alaihi salam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata Al-Qur'ani gaba dayansa kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullah dan Abbas a daren Lailatul Qadr Ubangiji ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani gaba dayansa daga Lauhul Mahfuz zuwa wani daki dake samar duniya wanda ake kiran shi Baitul Izza sannan daga nan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam yakan ciro Al-Qur'ani gwalgwadan abubuwan dake faruwa yau da gobe ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kwashe tsawon shekara 22 da wata 6 shine a jumulce ake cewa shekara 23 Al-Qur'ani ya sauka ne a tsawon shekara 22 da wata 6 watanni 6 na farko wannan mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mafarkin annabawa ko wahayi ne kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yarda ke faɗa أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة تجي فرقان أبن دعك فارا ما مزان الله صلى الله عليه وسلم على شين وحي شين كتياو مفرق تجي مزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شبايا مفرق فاتي سيوانا فسر مفرق سيازو تنكر واتو حسكن أسبا أبن سياتة بتا يا بينا تسيلا أكي واتا شدا iya abinda ake masa na wahayi shine a cikin bacci yake yi mafarki da watanni 6 suka cika Ubangiji ta'ala sai ya turo Jibrilu alaihi salam da wahayi na farko a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kogon Hira yana bautar Ubangijinsa a lokacin nan suratul alaq wato ta sauka ita ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. To daga wannan lokaci alqur'ani ya fara sauka sai da aka kwashe shekara 22 da wata 6. Shine anan ubangiji ta'ala yace wa innahu la tanzilu rabbil alamin, lalle wannan abin da ka zo da shi ko kuma lalle wannan abin da kake karanta musu wato la tanzilu rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin halittu, ma'ana ubangiji ta'ala shine ya saukar da wannan alqur'ani. Sai yace nazala bihi ruhul amin, wanda ya sauka da wannan alqur'ani wato shine ar-ruhul amin, ran sarki wanda yake amintacce shine Jibrilu alaihi salam. Shine Allah ya ambace shi da cewa ruhul qudus, kamar yanda yake cewa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ruhul qudus shine wato Jibrilu alaihi salam, kamar yanda a can cikin suratul hijr ubangiji ta'ala yake faɗa can cikin suratul nahl, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika, ce da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ar-ruhul qudus. Ar-ruhul qudus shine yace kul nazzalahu ruhul qudus, yace ce da su wato ran sarki shine Jibrilu alaihi salam shine ya saukar da wannan alqur'ani. Shine anan ubangiji ta'ala yace nazzala bihi ruhul amin, wanda ya sauka da wannan alqur'ani shine ar-ruhul amin, wato ran sarki amintacce a wajen wahayi kenan, amintacce ne wanda in ya ciro wannan zance babu wani abu wanda ya isa wato ya rike da wannan zance kari ko rage, yanda ya ciro shi yanda aka bashi sakon haka yake isar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya siffanta shi da wannan sifa al-amana, yace ar-ruhul amin, ma'ana ran sarki amintacce shine ya sauka da wannan alqur'ani ala qalbika, wato ga zuciyarka. Anan zamu ƙara fahimtar cewa zuciya ita take haddace abu ta kiyaye shi ba kwakwalluwa ba. An gane ku? Kwakwalluwa ba ita ba take haddace abu. Abin da yake haddace abu ya zauna a cikin shi ita ce zuciya, domin zuciya ita ce take fahimtar abu ta hankalce shi. Kamar yana ubangiji ta'ala ya faɗa a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wannan aya tana tabbatar da cewa hankali wato a cikin zuciya yake ba kwakwalluwa ba, haka haddace abu zuciya ita ce take haddace abu ta kiyaye shi, illa kasancewar akwai babbar alaka mai karfin gaske tsakankanin kwakwalluwa da zuciya. Amma duk abin da mutum ya kiyaye ya haddace to yana zauna a cikin zuciyarsa. Shine anan ubangiji ta'ala yace ala qalbika, wato ya saukar da wannan alqur'ani shi Jibrilu alaihi salam wato akan zuciyarka, li takuna minal munzirin, wato dan ka zamanto daga cikin masu gargadi, ka zamanto daga cikin jumullar masu gargadi, domin kafin shi masu gargadi sun gabata gare shi, kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in min ummatin illa khala fi hada dhir, babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikinta har aka zo kan cika makin manzanni. Shine ubangiji ta'ala ya ce li takuna minal munzirin, wato dan ka zamanto daga cikin masu gargadi game da azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa shi alqur'ani bai takaita ba akan gargadi, a'a ya hada abubuwa biyu, galgadi kuma da bada albishir, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alqur'ani yakan yi galgadi kuma yakan bada albishir. To shine anan yace li takuna minal munzirina, dan ka zamanto daga cikin masu gargadi kenan ga duk wanda ya kafirce ma ubangiji cewa makomar sa wutace. Yace bi lisanin arabiyyin mubin, kuma shi wannan alqur'ani ya sauka ne wato da yare wanda yake na larabci mubin, wanda yake ma'abucin fasaha, ma'ana shi alqur'ani bayanin sa a fili yake, ya sauka ne da yare wanda yake na larabci. don haka daga an karanta in dai mutum yana fahimtar yaran to zai san inda aka dosa sai dai akwai abubuwan da za su buya wanda dole sai an je wajen malamai an nemi wato bayani game da cewa wannan aya menene ta kunsa menene take ne amma yare ne wanda yake ma'abucin fasaha wanda da zaran an yi to zaka fahimci me ake nihi babu wani tuka da warwara a cikin shi kuma babu wani abu wanda yake da zurfin ma'ana shine yace bi lisanin arabiy mubin wato da harshe wanda yake na larabci mubin wanda yake ma'abucin fasaha sai yace wa innahu don haka wannan na tabbatar da cewa shi alqur'ani da yaren larabci ya sauka kuma kasancewar haka karanta shi ya zama wajibi dole sai da yaren larabci ko ma wani yare kake ji in dai alqur'ani zaka karanta to dole ne ka karanta shi da larabci amma abin da ya shahi tarjuma fassara shi da kowane yare ana iya fassara shi amma karanta shi dole sai da larabci sai yace wa innahu wato lalle shi alqur'ani lafi zuhuril awwalin ubangiji ta'ala yace yana cikin littattafai na farko ma'ana littattafan da suka gabace shi kenan in ka maida damir na innahu kenan izuwa ga alqur'ani kenan wa innahu lalle shi wannan alqur'ani da ka zo da shi ko kuma lalle saukar da wannan alqur'ani wato da fi zuhuril awwalin yana cikin littattafai na farko irin su at-taura da injila da zabura ubangiji ta'ala yayi bayani game da alqur'ani lafazin zuhur jam'i ne na zabur in aka ce zabur littafi ke shine yace wa innahu lalle ambatan saukar da wannan alqur'ani da fi zuhuril awwalin yana cikin littattafai na farko kafin alqur'ani Allah sai da ya bada labarin cewa akwai littafin da zai sauka nan gaba wanda Allah ya yi alƙawarin saukar da shi ga cikamakin manzanni ko kuma damir na innahu ka maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wa innahu lalle labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafi zuhuril awwalin yana cikin littattafai na farko a cikin at-taura da injila ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani game da cikamakin manzanni da sifofinsa da kamanninsa da inda zai bulla kamar yadda annabi Isa alaihi salam ya bada albishir game da zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Allah ya hakaito mana a can cikin suratul saff wa idha qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad haka annabi Isa alaihi salam ya ba mutanansa labari game da sunan manzon da zai zo bayan shi shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to dan haka a cikin at-taura da cikin injila akwai bayani game da zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sifofinsa da kamanninsa shine anan Allah ya ce wa innahu lalle wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin zawwar shi da sifofinsa da kamanninsa lafi zuhuril awwalin yana cikin littattafai na farko sune at-taura da injila sai ya ce awalam yakun lahum ayatan shin wai yanzu ba zai zame ma mutanansa aya wadda take nuna gaskiyar annabtarsa da manzancinsa an yi alama ku ulama bani isra'il sanin da malaman bani isra'ila suka masa an ya ishe su aya su gaskata shi akan abin da yazo akan abin da yazo da shi malaman bani isra'il irin su abdullahi ibn salam wanda malami ne wanda yake na yahudu wanda yayi imani da Allah da manzansa da sauransu sun karanta musu sun tabbatar musu cewa a cikin littafin su na at-taura da injila wato sun samu sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayaninsa to shine anan Allah ya ce awalam yakun lahum ayatan wai jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanansa shin bai zame musu aya ba an yi alama hu ulama bani isra'il sanin da malaman bani isra'ila suka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda sun yi bayani sun tabbatar ma jama'a gaskiyar zawwar shi da sifofin shi da kamannin shi wannan kuma ai aya ce wadda take mai girma sai dai Allah ya faɗa wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu ayoyi wato da duk wani masu galgadi ba sa amfani ga mutanen da ba sa imani, domin wani ka shekara kana fada masa tamkar kana zuba ruwa ne a bayan ƙurya, wani inda zai ga aya kowace aya za ta zo masa to ba zai yi imani ba sai ya ga azaba ido da ido, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. To wannan babbar aya ce, su ga su malaman banu Isra'il a cikin littattafansu wanda manzanninsu suka zo musu da shi, sun karanta sun tabbatar musu gaskiyar manzancin wannan annabi na ƙarshe. To babu wata aya wadda take sama da wannan. Shin Allah ya ce a walam yakul lahum ayatan, shin wai yanzu ba zai zame musu ba aya a bisa gaskiyar annabtan shi da manzancinsa? An ya alamahu ulama'u bani Isra'il, sanin da malaman bani Isra'ila suka masa. Sun ce walau nazzalnahu, Ubangiji Ta'ala ya ce kaddarcewa da za mu saukar da wannan alkur'ani ala ba'd al-ajami, wato a bisa sharan ajami, wato su ne gwarawa. Lafazin ajami jami'i ne na ajami, in aka ce ajami wanda baya jin larabci, duk wanda baya jin larabci ba gwari ne, duk wanda larabci ba yaransa bane ba to ba gwari ne. Kenan daman yare biyu ne, idan aka ce al-arabi an gane ko ma'ana larabci, sannan kuma wato shine al-ajam ma'ana shine baranci. Kenan duk wani yare ko ma bayan larabci sunan shi baranci. Larabci shine yare wanda yake ma abucin fasaha. To shine anan yace walau nazzalnahu, kaddarcewa da zamu saukar da wannan al-qur'ani ala ba'd al-ajamina, wato ga sharan wato gwarawa, mutumin da baya larabci a ce shine Allah ya saukar ma wannan al-qur'ani, wanda ba balarabe ba wani ne can daban wani yare Allah ya saukar ma wannan alqur'ani. Fa qara'ahu alaihim, wannan wanda Allah ya saukar masa da alqur'ani wanda ba balarabe ba ya karanta musu littafi da yaransa wanda yake na gwaranci. Ubangiji Ta'ala ya ce ma kanu bihi mu'minina, basu zaman to ba da za su yi imani da shi. Nan abu ne wanda ba a yi ba, to amma na nuna mana fadin ilimi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Shine anan yace walau nazzalnahu, kaddara cewa za mu saukar da wannan alqur'ani ala ba'd al-ajamina, ga sharan gwarawa, ma'ana mutumin da ba balarabe ba a ce shine Allah ya saukar ma alqur'ani. Su larabawan, faƙara abu alaihim, shi wannan wanda ba balarabe ba ya karanta musu alqur'anin da yaren shi, ma kanu bihi mu'minina, Ubangiji Ta'ala ya ce basu zaman tuba da za su yi imani da shi. Saboda jiji da kai da girman kai, yaya za a ce wanda ba balarabe ba a ce an saukar masa da alqur'ani? Tuntuna Allah ya faɗa mana a can cikin suratul Fussilat na cewa ga irin amsar da za su bada, da ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Ubangiji Ta'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, wannan littafi da ka zo da shi kaddarcewa da mun maida shi qur'anan, qur'ani ne a'jamiyyan wanda yake gwaranci ba larabci ba. Laqalu, da mutanen ka sun fada sun ce laula fussilat ayatu, mi ya hana a rabe mana ayoyin sa daki daki a fada mana da yaran mu yanda zamu fahimta? Za su yi mamaki su ce a jami'in wa arabi, yanzu littafi ya zamanto gwaranci, manzon da yazo da shi kuma a ce balarabe, yaya haka? A ce littafi gashi wato gwaranci, kuma a ce manzon da yazo da shi a ce larabci? Shi kwa hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, duk wani manzo da Allah yake aikowa to yakan aiko shi da yaran da mutanen shi suke ji. Me yasa? Saboda su fahimci wannan sako, kamar yanda yake cewa a can cikin suratu Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Ubangiji Ta'ala ya ce gabaninka ba mu aiko da wani manzo face sai da yaran mutanansa don ya bayyana musu sakon da aka aiko shi da shi. To kaga anan wato anan in har a hankalce ne kenan suwa ya dace a ce farko su yi imani da shi mutanen shi me yasa saboda littafin ya zo ne da yaran su wanda suke fahimta amma tare da cewa da yake Allah ya kaddara musu tsiyata su ne kuma suka zamanto farkon waɗanda suka kafirce masa game da wannan alkur'ani da ya zo da shi wani ta'ala sai ya ce kazalika wato kamar yadda suka ƙaryatar da kai suka nuna rashin yardarsu da wannan littafi da ka zo da shi salaknahu haka muke shigar da ƙaryatar da wato alkur'ani fi qulubil mujrimin a cikin zukatan kangarare duk wani kangarare Allah yana shigar da wato ƙaryatar da alkur'ani a cikin zuciyarsa wanda yake da shakka game da wannan alkur'ani kenan kamar yadda su suka ƙaryatar da wannan alkur'ani to haka Ubangiji ta'ala yake shigar da wannan ƙaryatarwa a cikin zukatan waɗanda suka kangare masa la yu'minuna bihi Ubangiji ta'ala yace ba za su yi imani da shi su gaskata hatta yarau al'azab al'alim sai sun ga azaba ma'abuciyar radadi ma'ana ba za su yi imani da shi su yarda da cewa gaskiya ne sai sun ga azaba ido da ido sai yace fa ya'ti yahum baghtatan azabar kuma za ta zo musu kai tsaye ba tare da shiri ba wa hum la yashurun alhadi ba su yi sani ba kai tsaye azabar za ta mamaye su a lokacin nan fa yaqulu sai su ringa fada hal nahnu munzarun shin wai mun ko za a saurara mana domin mu yi imani mu gaskata da wannan alqur'ani wannan kenan nadama ce suka yi amma a lokacin da nadama ba za ta amfane su domin kafin wuri ya kure ne mutum in yayi nadama nadama take amfanarsa amma matukar lokaci ya kure duk wanda yayi nadama nadamar sa ba za ta amfane shi ba saboda anan wato sun yi imani ne da alqur'ani amma a lokacin da imanin su ba zai samu shiga ba saboda a duk lokacin da azaba ta sauka duk wanda yayi imani Allah baya karbar imanin sa in dai azaba ta sauka domin Allah ya faɗa mana tun a can cikin suratu Yunus falawla kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahi Ubangiji ta'ala yace me ya hana wato alkarya ta yi imani imanin ta ya amfane ta kafin saukar azaba falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha me ya hana kowace alkarya ma'ana ta yi imani imanin ta ya amfane ta Ubangiji ta'ala yace illa qauma Yunus sai dai mutanen annabi Yunus kenan kafin saukar azaba wani ya hana mu abuta alkarya su yi imani imanin su ya amfane su sai su bari sai wuri ya kure Ubangiji ta'ala yace illa qauma Yunus sai dai mutanen annabi Yunus su kadai ne lamma amanu lokacin da suka yi imani sun ga azabar Allah ido da ido abinda ya rage azaba ta mamaye su suka yi imani illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya lokacin da suka yi imani sun ga azaba ido da ido Allah ya yi musu azaba kuma ya shiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwarsu su kadai ne Allah ya toge wanda sun ga azaba suka yi imani Allah ya karbi imaninsu don haka duk wanda zai yi imani ya gaskata a lokacin da azaba ta sauka wannan imani nashi baya amfana sa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar don haka fir'aun lokacin da ya ga halaka ido da ido yayi imani Allah ya ki karbar imanin sa kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Yunus hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وإنه تعالى يجي لوكا چند ترمية تتمسا فرعون سيجي آمنت ناي إيماني ناقص قطع أنه يند الأمر يكي لا إله باب ونو أبنجي أبن بوتاب ساچن چند تدرسكيا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فاجي أبنجي ند بنو إسرائيل سكي إيماني دشي yace kuma wa ana minal muslimin ni ina daga cikin masu meka wuya da shi da bi zuwa gare shi Ubangiji ta'ala yace al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal muslimin a yanzu ne zaka yi imani alhali ka saba mana kuma ka kasance daga cikin waɗanda suke masu yada barna a ban ƙasa, kaga yayi imani a lokacin da imaninsa ba zai amfane su ba. To shi ne anan Ubangiji Ta'ala ya ce fa ya'ati yahum bak la yu'minuna bihi, ba za su gaskata wannan alqur'ani hatta yarau la azab al adim, sai sun ga azaba ma'abuciyar radabi. Fa ya'ati yahum baktatan, azabar kuma za ta zo musu kai tsaye, wahum la yash'uruna, halin ba su yi sani ba. Fa yaqulu, a lokacin nan zaka ji suna faɗa hadana hannu mun baro, shin mun ko za a saurara mana domin mu gaskata wannan littafi mu yadda da shi? Ubangiji Ta'ala sai ya maida musu martani ya ce a fa bi azabina yastajilu, shin yanzu da azabar ta mu ce suke gaggawa? Yanzu game da wannan azabar ta mu ce suke gaggawa, kamar yadda ya gabata a cikin suratul A'raf, daga cikin su wani na faɗa Allahumma in kana hadha wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik, wa ya Allah in wannan abinda manzon Allah yake faɗa, abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, in har ya kasance gaskiya ce kasantacciya daga wajenka, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, imana ruwan duwatsu daga sama, awitina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ma abuciyar radadi. Wai in har wannan alqur'ani da yake karanta musu gaskiya ne, to wai Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama, ko ya zo musu da wata azaba wadda take ma abuciyar radadi, wai ta hanyar nan za su gane wai gaskiyar alqur'ani. To bayan azaba ta sauka, ina kai ina wannan? Kuma can Allah ya faɗa kamar yanda suke faɗa a can cikin suratul lawannan, a can cikin suratul Isra, aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila, wa in har yana so su yadda da shi cewa annabi ne manzo ne, wato wai ya rubuto musu wani yanki wanda yake na samaniya, ma'ana sama ta faduwa kansu, aw ya'tiya billahi wal mala'ikati kabila, ko ya zo musu da ubangijin da ya aiko shi da mala'iku gaba da gaba, Allah ya faɗa cewa shi ya aiko shi mala'iku su ce kwarai da gaske haka ne. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce a fa bi azabina yastajilun, shin wai yanzu game da azabar tamu ne suke gaggawa? Kamar yadda suke cewa rabbana ajillana kifana qabla yawmil hisab, Ubangiji Ta'ala ya ce a fara'aita gayamu in matta'anahum sinin, in har muka jiyar da su wato jin daɗi tsawon wasu shekaru, sun maja'ahum ma kanu yu'adu, sannan abinda ake musu alkawali na azaba ya zo musu kai tsaye, Ubangiji Ta'ala ya ce ma agana anhum ma kanu yumattaun, abinda suka zamanto an jiyar da su daɗi tsawon shekaru ba zai wadatar da su game da azabar Allah. Ma'ana Allah yana tambayar mu cewa a bashi labari, afara'aita ya ce ba ni labari, in matta'anahum sinin, wasu mutanen naka in har muka jiyar da su daɗi tsawon wasu shekaru ba mu hallakar da su ba, Allah ya bar su yi musu talada, sun maja'ahum ma kanu yu'adun, sannan a ƙarshe abinda suka zamanto ana musu alkawari na azabar Allah in har ba su yi imani ba, sannan ya zo musu ya ce ma agana anhum ma kanu yumattaun, abinda suka zamanto an jiyar da su daɗi ba zai wadatar da su game da azabar Allah, jin daɗin da bawa zai yi ko shekara dubu ya yi, to da lokacin da azabar Allah ta zo masa gaba ɗaya zai manta wannan jin daɗi. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala zai sanya a fito da wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwar duniya, wanda ya kafirce ma Ubangiji, wanda ya fi kowa ni'ima da jin daɗi. Ubangiji Ta'ala zai sa a fito da shi, sai ya ce a tsoma shi cikin wuta, idan aka tsoma shi tsomawa ɗaya tak sai a fito da shi, sai Allah ya masa tambaya, shin wai bawa a rayuwarka ko wani jin daɗi ya taɓa wucewa da kai? Zai yi rantsuwa da Allah cewa shi a iya rayuwar shi ta duniya daidai da kyautawar ido bai taɓa jin daɗi ba, duk jin daɗin da ya yi a duniya tsomawa ɗaya tak ce da za a yi masa a wuta za ta mantar da shi duk jin daɗin da ya yi, wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwar duniya. Kuma haka manzo Allah ya ce za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala da talauci a rayuwarsa ta duniya, Allah zai sa a zo da shi a ranar kiyama mumini, sai Allah ya sa a tsoma shi cikin aljanna, da zarar an tsoma shi sai a fito da shi, sai a tambaye shi shin wata wahala ta taba wucewa da kai a rayuwarka zai rantsuwa da Allah cewa shi har ya gama rayuwarsa ta duniya bai taba jin wata wahala daidai da kyautawar ido wannan jin dadi na aljanna ya mantar da shi duk wahalar da ya sha a duniya to dan haka tsawon rayuwa mutum ya ji dadi wannan ba zai wadatar da shi game da azabar Allah iya abinda zai wadatar da mutum game da azabar Allah shine imani mutum ya tsara dokokin ubangijinsa duk wanda ya tsara dokokin ubangijinsa to wannan jin dadi da Allah ya masa alƙawari zai mantar da shi duk wata wahala da ya sha a rayuwarsa amma duk jin dadin da mutum yayi a rayuwarsa ta duniya to in dai bai cika da imani ba to wannan jin dadi ba zai wadatar da shi game da azabar Allah shine anan yace wato afara'aita ubangiji ta'ala yace ba ni labari in matta anahum sini wai su jama'arka in har muka jiyar da su dadi tsawon shekaru ba mu hallakar da su ba muka musu talala duk abin da suke bukata na jin dadi muka hada musu kuma ja'akum ma kanu yu'adu sannan a karshe abinda suka zamanto ana musu alƙawari na azaba ya zo musu ubangiji ta'ala ya ce ma a gana alhum ma kanu yumattaku abinda suka zamanto an jiyar da su dadi a cikinsa ba zai wadatar da su game da azabar Allah ubangiji ta'ala ya ce wa ma ahlakna min qaryati ya ce ba mu taba hallaka wata alƙarya daga cikin alƙaryu illa da hamun zuru face ita alƙarya tana da masu gargadi mun turo masu gargadi wannan tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala babu wata al'umma da Allah ya taba hallakarwa face sai ya turo da mai gargadi in yayi gargadi ba su karba ba sannan azaba zai yi ba shine can ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu Baha walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza ubangiji ta'ala yace walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli da a ce mun hallakar da su da wata azaba min qablihi gabanin turo da manzo laqalu da sun fada sun ce laula arsalta ilaina rasulan ya ubangijinmu me ya hana ka turo mana da manzo daga cikin manzanninka ya galgade mu fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla kafin mu kaskanta wa nakhza mu kunyata a cikin mu ta yau inda Allah zai halakar da jama'a ba tare da ya turo manzo to da wannan hujja za su ba ubangiji subhanahu wataala dan haka makasudin turo da manzanni shine yanke ma bayi hanzari kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul manzanni Allah ya aiko su matsayin suna masu galgadi suna masu bada albishir li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangiji bayan turo da manzanni to shine anan yace wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka hallakar daga cikin alƙaryu illa da hamun zirun ubangiji ta'ala ya ce face akwai masu galgadi gare ta Allah ya turo da manzanni in manzannin sun galgade su wasu karbi galgadi sannan azaba ta biyo baya kamar yadda mutanen annabi Nuhu Allah ya turo annabi Nuhu ya shekarar dubu yana galgadin su da suka ƙaryatar da shi suka ki karbar galgadin da ya zo da shi waɗanda suka yarda da shi ubangiji ta'ala ya tsiratar da su sauran kuma ubangiji ta'ala ya halakar da su to dan haka duk al'ummar da Allah ya halakar da ita to Allah ya turo mata da mai galgadi ya galgade su ba su ji wannan galgadi sannan azaba ta biyo baya shine yace wa ma ahlakna min qaryatin ba ma halaka daga cikin wata alƙarya daga cikin alƙaryu illa la hamuzirun face akwai masu galgadi gare ta zikira ubangiji ta'ala yace masu galgadin suna galgadin su dan tunatarwa wa ma kunna zalimi ubangiji ta'ala yace kuma mu ba mu zamanto ba masu zaluntar bayi daidai da musu kada zarra duk wanda kaga Allah ya halakar da shi to ya cancanci a halakar da shi an gane ko domin ya haramta ma kansa zalunci dan haka babu wanda Allah ya halakar daga cikin al'ummu face an galgade su ne musu karbi gangaki ba shine yace zikra anan kana iya daukan shi a mahallin nasbi ay yunzirunhum zikra manzannin suna galgadin su dan tunatarwa domin kowa daga cikin mu akwai alƙawarin da ya dauko tun yana tsatsan mahaifin shi na farko annabi Adam, wanda ya gabata a cikin suratul A'raf, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Duk wanda aka haifa akan tauhidi yake zuwa duniya, sai dai daga baya wato ya rikide ya koma ba Yahudi ko ba Nasare ko ba ma guje a sababin mahaifansa, idan an canza masa kenan wato al-qibla. To dan haka kenan alƙawarin ka riga ka dauko, ka yarda da cewa Ubangiji Ta'ala shine mahaliccin ka, shine abun bautar ka, kuma zaka bi dokokin sa. Su manzanni da Allah ya turo su, ya turo su ne domin su tunatar da mu wancan alƙawari da muka dauko, kuma sun koma zuwa ga Ubangijin su, sai suka gadar mana da littattafai wanda wannan littafi shine zai ringa jaddada mana wannan alƙawari. Kullun idan an karanta mana zamu tuna alƙawarin da muka dauko tsakanin mu da Ubangiji. Shine anan yace zikira, ma'ana manzannin Allah suna galgadin su dan tunatarwa, ko kuma zikira ai wannan magana da ake tunatarwa ce. Kenan sai ya zamanto khabar ne na mubtada da wanda yake mahzu. Wa ma kunna zalimin, Ubangiji Ta'ala yace ba mu zamanto ba masu zaluntar bayi, shine mu azabtar da su kafin turo da mai gargadi. Sai yace wa ma tanazzalat bihi shayatin, wato shaidanu ba su suka sauka da wannan alqur'ani, kamar yanda su mushrikai suke fada cewa wai shaidanu ne suke jefa waɗannan maganganu akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya fito ya ce Allah ne ya aiko shi. Suka ce shaidanu ne wai suke jefa irin wannan maganganu akan harshen sa, sai ya karanta ma jama'a ya ce Allah ne ya fada masa. To shine anan Ubangiji Ta'ala yake mai da martani a madadin manzon sa, yace wa ma tanazzalat bihi shayatin, yace shaidanu ba su ba suka sauka da wannan alqur'ani kamar yanda kuke rayawa. Sai yace wa ma yambagi lahum, Ubangiji Ta'ala yace bi ma saukaka ba gare su da za su iya saukar da alqur'ani. Wa ma yastati'una, Ubangiji Ta'ala yace ba za su iya ba. An gane ko? Ba su ba suka saukar, kuma bi ma dace ba a ce shaidanu ne, kuma ba za ma su iya ba. Shine yace wa ma yambagi lahum, Ubangiji Ta'ala yace bai saukaka ba gare su a ce su suka saukar da alqur'ani. Wa ma yastati'una, Ubangiji Ta'ala yace ba za ma su iya ba, domin ya faɗa a can cikin suratul Isra, kullu in jitama'ati lil-insi wal-jinni ala an ya'tu bi mithli hadzal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ubangiji Ta'ala yace faɗa musu, inda a ce mutun da aljan gaba ɗaya za su yi haɗin gwiwa akan zawwa da kwatancin wannan alqur'ani, Ubangiji Ta'ala yace la ya'tuna bi mithlihi, sun yi kaɗan su zo da kwatancin alqur'ani, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, ko da junansu ya kasance mai taimaka ma juna. A samu duk wani ƙwararre wanda yake mai fasaha daga cikin aljannu da cikin ƴaƴan Adam gaba ɗayansu su yi haɗin gwiwa akan zawwa da daidai da aya ɗaya ta alqur'ani, Ubangiji Ta'ala yace sun yi kaɗan su zo da shi. To shine anan Allah yace wa ma tanazzalat bihi shayatin, shaidanu ba su ba suka sauka da wannan alqur'ani. Wa ma yambagi lahum, Ubangiji Ta'ala yace bai ma saukaka gare su ba. Wa ma yastadiuna, ba za ma su iya ba. Kenan waye sauka da wannan alqur'ani ya gabata? Nazala bihi ruhul amin, wanda ya sauka da wannan alqur'ani shine ar-ruhul amin Jibrilu alaihi salam ala qalbika li takuna minal munzirin. Dan haka anan Allah yace wa ma tanazzalat bihi shayatin, wa shaidanu bane suka sauka da wannan alqur'ani. Kenan waye sauka da shi? Jibrilu alaihi salam. Sai yace wa ma yambagi lahum, Ubangiji Ta'ala yace bai ma dace ba gare su, ina su ina saukar da alqur'ani. Wa ma yastati'una, Ubangiji Ta'ala yace ba za ma su iya ba. Sai yace innahum, lalle su shaidanu, domin su shaidanu anis-sam'i, game da satar ji, game da abinda Allah ke ma mala'iku na wahayi, lama'azuna, Ubangiji Ta'ala yace ababan nisantawa ne ta hanyar wato taurari, ma'ana wani abu da ke cirowa kamar bakin wuta daga jikin tauraro, wanda duk shaidanin da ya yi famar satar maganar da Allah yake faɗa ma mala'iku to wannan bakin wuta zai bi shi duk inda ya shiga sai ya kona shi sai ya kone shi kamar yanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune da sahabbai sai ya ga irin wannan mashi ya wuce wanda kake ganin kamar wata wuta da dare sai manzon Allah yake tambayar su in kun ga irin wannan me kuke fada suka ce a to ai mu din mun ga irin wannan muna fada cewa wani mai daraja ya mutu ko kuma an haifi wani mai daraja kamar yanda irin wannan maguzanci har yau akwai shi sai manzon Allah yace a yace asali idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya fada ma Jibrilu ya masa wahayin abinda zai wakana aban kasa ya fada ma mala'iku su mala'iku na sama ta bakwai in an yi musu wannan wahayi yan sama ta shida sai su tambaye su ma za kala rabbukum Ubangijinku ya fada mala'ikun sama ta bakwai su fada ma mala'iku na sama ta shida mala'ikun sama ta shida na ta biyar su tambaye su su ba su labari har a zo mala'ikun sama ta farko to su kuma shaydanu sai ya zamanto junansu sai ya ringa hawa kan juna sai sun je har sama ta farko shi wancan na ƙarshe da zaran ya saci wannan magana sai ya gaggawa ya jefa ma na ƙasa da shi na ƙasa da shi shi ma ya jefa ma na ƙasa da shi shi ma ya jefa ma na ƙasa da shi a lokacin nan sai su watsu to sai wani abu daga jikin tauraro ya ciro duk wanda ya ji wannan magana wannan bakin wuta sai ya bi ya kone shi shine Ubangiji ta'ala yake faɗa walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin Ubangiji ta'ala yace mun maida taurari rujuman lish-shayatin wani abu ne da jefe shaydanu ma'ana ya konar da su ga duk wanda ya ji wannan magana to a cikin su wanda ya tsira da wannan magana da ya ji to shine zai je ya jefa ta a kunnan boka amma kafin ya jefa manzon Allah yace sai ya gauraye ƙarya da riba daya wannan gaskiyar ita ce dai sai yace don haka wani lokaci dan diba in sun fada wato wai kan dacewa wani lokaci in ma ya dace waccan magana ce da wannan shaydanu suka sato daga wajen mala'iku na wahayin da Allah ya ma mala'iku to da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto wannan magana da suke satowa gaba daya an kulle kamar yanda suke fada wa anna kunna naqul minha maqa'ida lis-sama faman yastami ila ana yajid lahu shihaban rasada to shine anan Ubangiji ta'ala yace innahum lalle su shaydanu anis-sami game da jin satar jin abinda ake yi ma mala'iku na wahayi lama azuluna Ubangiji ta'ala yace lalle ababan nisantawa ne ta hanyar kenan bakin wuta daga jikin tauraro da yake kone su sai yace fala tad'u ma Allahi ilahan akar Ubangiji ta'ala yace kada ka saki ka bauta ma ilahan akar wani abun bauta na daban ma Allahi tare da Ubangijin da ya halicce ka ma'ana kar ka sanya masa kishiya fatakuna minal mu'azzabin in har ka bauta ma wani Allah tare da Allah to zaka zamanto daga cikin ababan azabtarwa a wuta a gobe kiyama anan tsakuwa ce ake taunawa kamar yanda Hausawa suke fada dan aya ta ji tsoro ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada bautar Ubangijin sa da wani da mu ne ake shine yace fala tad'u ma Allahi ilahan akar kada ka bauta ma wani abun bauta na daban ma Allah tare da Ubangijinka fatakuna minal mukminin duk wani abu mai sunan ibada ka kadaita Ubangijinka subhanahu wata'ala game da shi ka tace ibada ka sarrafa ta ga Ubangijinka shi kadai shine yace fala tad'u ma Allah ilahan akar kada ka bauta ma wani abun bauta na daban ma Allah tare da Ubangijin da ya halicce ka fatakuna in har ka bauta ma wani Allah to zaka zamanto minal mu'azzabina daga cikin ababan azabtarwa a wuta a gobe kiyama Ubangiji ta'ala sai ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabi kina wannan aya tana kama da waccan aya da Ubangiji ta'ala ke fada wato walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin ubangiji ta'ala ya ce wala kadu uhiya ilaika, tabbas an yi maka wahayi, wa ilal ladina min qablika, kamar yanda aka yi wahayin ga waɗanda suka gabace ka na manzanni. La in ashrakta, ubangiji ta'ala ya ce in har ka saki ka hada bauta ta da wani, la yahbatanna amaluk, ubangiji ta'ala ya ce lalle ne wato duk abin da ka aikata a rayuwarka gaba ɗaya zai zube. fata kuna minal khasirin, kuma zaka zama to daga cikin tabbafi wanda makomar su ita ce wuta. Ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shirka ya hada bautar ubangijinsa da wani, a'a, da mu ake shine yace masa la kad ashrakta walla in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. La yahbatanna amaluk, lalle aikin ka zai zube, wala takunanna, kuma lalle zaka zama to minal khasirin, daga cikin waɗanda suke tabbafi wanda makomar su ita ce wuta. Shi ne anan ya ce fala ta duhu, kada ka bauta ma ilahan, wani abun bauta akar na daban ma'allahi tare da ubangijin da ya halicce ka. Fata kuna, in har ka bauta ma wani Allah, to ka tabbata za ka zamanto minal mu'azzabina, daga cikin ababen azabtarwa. Sai ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin, ubangiji ta'ala ya ce ka galgadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai. Wannan umarni ne Allah ya ma manzansa cewa ya hada danginsa na kusa, wato ya gargade su. Yasa saboda kasancewar idan ka samu alkhairi, to babu wanda yafi dacewa ya fara amfana da wannan alkhairi a farko sama da wanda yafi kusa da kai. Shine anan Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabi, wato ka gargade danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai. To a lokacin da wannan aya ta sauka, kamar yanda hadisi yake cikin sahihai Bukhari da Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wato ke faɗa cewa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya hau kan dutsen Safa, manzon Allah ya daga muryarsa, kamar yanda yake cikin wata riwaya, lokacin da ya hau dutsen Safa ya daga muryarsa, sai yake kiran danginsa, wato gida-gida, iyalin wane, iyalin wane. Manzon Allah ya ce ya bani fir, ya bani aji, gida-gida daga cikin kabila ta Quraysh, ya ku iyalin wane, ya ku iyalin wane. Gaba ɗayan su manzon Allah ya ringa kuga musu kira gaba ɗaya sai da suka taru. Saboda shi duk lokacin da mutum ya hau wuri wanda yake madaukaki, idan ya daga murya tafi zuwa nesa, don haka manzon Allah da zai yi wannan kira sai ya hau kan dutse wanda yake na Safa. Shine kenan asali huduba da aka shar'anta kenan yin minbari a hau minbari, saboda me yasa sauti yafi kaiwa nesa, kuma ba maganar kakare ne, saboda duk lokacin da ido yana gani, kunne yana ji, to mutum yafi kiyaye abin da ake faɗa masa. Da suka taru a lokacin nan, sai ya zamanto wanda ba shi da ikon da zai fito, sai ya aiko wani ya zo ya ji masa menene za a faɗa. To a lokacin nan Abu Lahab shi ma sai ya zo da sauran jama'a na Qurayshawa, duka suka taru. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su, ara'aytakum law akbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tugira alaikum a kuntum musaddiqiya, manzo Allah ya ce ku faɗa mu, yanzu idan na ba ku labarin cewa wato ga dawakai nan da mayaka wato a wannan fari suna nihin su kawo muku farmaki, shin za ku yadda ku gaskata ni? Idan na ce muku ga abokan gaba nan a bayan gari suna famar za su kawo dauki, shin za ku gaskata ni? Kaduna an suka ce kwarai da gaske za mu yadda mu amince. Me yasa suka ce? Domin ma jarrabna alayka illa sidqan, ba mu taba gwada ka akan wani zance wanda ba shi ba, duk abin da kake faɗa mana gaskiya ne. An gane, kamar yanda a wata riwaya ma jarrabna alayka kadiba, ba mu taba gwada wata ƙarya game da kai, ma'ana duk abin da ka faɗa mana gaskiya ne. Saboda haka in ka ce mana ga makiyanan, ma'ana ga abokan gaba nan a bayan gari suna nihin su kawo mana hari, suka ce wallahi za mu yadda mu amince. Hada sai manzon Allah ya ce to fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabi shadid, ku san da cewa matsayi na mai gargadi ne gare ku, gaba ga rini kuma akwai azaba mai tsanani ga duk wanda bai gaskata ni ba. duk wanda bai gaskata ni ya san da cewa azaba mai tsanani tana nan tafe. A lokacin nan amminsa Abu Lahab sai ya tashi sai yake cewa tabban naka sa'iral yau adi hadha jama'atana. Idan aka ce tabban laka ba'ana shine ma'ana kamar yanda Hausawa suke faɗa shine a ce Allah wadanka, amma a larabci in aka ce tabban laka ma'ana ka tabi, ka daga tabewa, ka hallaka. Shine yace ali hadha jama'atana, kamar kalima ce ta zagi a gurs, yace ali hadha jama'atana, yanzu saboda wannan abu ne ka tara mu, saboda haka ne kawai ka faɗa mana wannan magana, shi yasa ka tara mu. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo, tabbati yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal haqab fi jidha hablum min masad. Ubangiji ta'ala ya mai da martani a madadin manzon sai ya ce tabbati yada abi lahabin wa tab, hannayen Abu Lahab sune suka tabe kuma suka dada tabewa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, wato dukiyarsa da duk abin da ya aikata a rayuwarsa ba zai wadatar da shi game da azabar Allah. To shine wannan kenan sababin ita wannan aya da Ubangiji ta'ala ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabin, wato ka galgadi danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta wannan umarni da Allah ya masa, ya tara jama'arsa ya faɗa musu cewa shi mai galgadi ne ga mai galgadi ne gare su, kuma gaba gare shi wato akwai azaba mai tsanani ga duk wanda bai gaskata shi ba. Sai ya ce masa waqfi bi janahaka, Ubangiji ta'ala ya ce ka kaskanta sasannin ka limani da ba aka minal mu'mini, ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai, ma'ana ka tausasa halayenka. An gane ko me Allah yake nihi a nan? Wato kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ne kaushi ga waɗanda suka bi shi ga mu'minai, ba ana nihi ka sunguya ba, ma'ana ka kaskanta sasanninka, ma'ana ka tausasa halayenka da ɗabi'unka ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai. Kafiri shi ne ake kausasa ma harshe a nuna masa baddama, amma shi mu'mini kaskanta kai ake ga ɗan uwanka mu'mini, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, kuma kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka siffanta da shi. Ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, don haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shine anan Allah ya umarce shi, kamar yadda kuma Allah ya umarce mu cewa mu kaskanta halayenmu da ɗabi'unmu ga mahaifa. Waqfib lahuma janaha dhulli minar rahma, shine anan yace waqfib janahaka, ka kaskanta sasanninka, ma'ana ka tafsasa halayenka limanitta ba aka minal mu'mini, ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'mini. Ubangiji ta'ala yace fa in asauka, in har sun saba maka sun ki yadda da abin da ka zo da shi. Ubangiji ta'ala yace fa kulka ce da su inni bari'un, lalle ni na kubuta min ma ta'amaluna, game da duk abin da kuke aikatawa ban yadda da shi ba, na kafirci da kuke da bauta ma wani Allah da kuke. An gane ko fa in asauka, in sun saba maka sun ki yarda da kai a matsayin manzo su karbi sakon da ka zo da shi. Ubangiji ta'ala yace fa kulka ce da su inni bari'un, ni na kubuta ba ni ba min ma ta'amaluna, duk abin da kuke aikatawa ban yadda da shi ba. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, Ubangiji ta'ala ya ce masa ka dogara ga Ubangijinka Al-Aziz, wanda yake kasaitacce, wanda ba a rinjayarsa, wanda shi yake sama da kowa da komai da rinjaye. Ar-Rahim, majikan bayansa mu'minai. Allazi yaraka, Ubangijin da ke ganin ka hina taqum, lokacin da kake tashi zuwa sallarka. Wa taqallubaka, kuma yana ganin jujjuyawarka fisajidina, a cikin masallata, da lokacin da kake tsaye, da lokacin da kake ruku'u, da lokacin da kake sujada, Ubangijinka yana ganinka. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja akan wajibcin sallah ta jama'a, domin Allah ya faɗa wata kallubaka, da jijjuyawarka fisajidina, a cikin masallata. sallah ce anan aka ambace ta da wani bangaren ta domin sujada ta fi komai muhimmanci a cikin sallah shine yace fi sajidina a cikin masallata sai yace innahu shi ubangijin da ya aiko ka huwa sami shine mai matukar shi game da duk abin da bayan sa suke fada al-alim kuma shine masani game da halayensu sai yace hal unabbi'ukum shin wai ko kuna so na ba ku labari ala man tanazzalu shayati ga wanda shaydanu suke sauka a kansa tunda a can sun ce wato sun ce shaydanu ne wai suka sauka da wannan alqur'ani to ana Allah sai mai da musu martani yace hal unabbi'ukum shin wai ko kuna so na ba ku labari ala man tanazzalu shayati ga wanda shaydanu suke sauka a kansa kuna buƙatar na faɗa muku sai yace tanazzalu ai shaydanu suna sauka ne ala kulli afaki ga dukkan wato mutum wanda yake biyayyen ƙarya afim wanda yake madaukin zunubi ma'ana afak wanda yake kai gaya a wajen yankin ƙarya in aka ce al-ifk ka yankin magana ka dangana ta ga wani abin da ba a yi shi ba ƙarya kuma wanda take mai dimotar da mutum shine yace tanazzalu shaydanu suna sauka ala kulli afakin ga dukkan wani mai yawan yankin ƙarya asirin wanda yake madaukin zulumi ma'ana lalatacce sune kenan bokaye da indi ba shine sai yace yulquna sam'a wato shaydanu suna jefa musu abinda suka sato na magana ta mala'iku an gane ko mun yi bayani a baya wanda suka tsira da wannan abin da suka ji to sukan gauraye ƙarya da riba ɗaya kamar yadda manzon Allah ya faɗa sai su je su jefa a kunnan boka shine ubangiji ta'ala yace yulqunas sam'a suna jefa ma bokaye kenan a kunnuwansu abin da suka ji na magana ta mala'iku wa aktharuhum kadhibu ubangiji ta'ala yace mafi yawan su kuma ƙaryata ne saboda ita wannan gaskiya ba a gaskiyar da yake jefawa sai ya rikida ta sai ya hada kare naki da riba ɗaya da wannan gaskiya ɗaya ɗaya sanan ya jefa masa washu'ara ubangiji ta'ala ya ce mawaka yattabi'uhum al-ghawuna wato halakakku su suke biyarsu ma'ana waɗanda suke rawaito irin waɗannan maganganu nasu na batsa ubangiji ta'ala ya ce su ne suke biyarsu washu'ara mawaka ubangiji ta'ala ya ce yattabi'uhum al-ghawun wato halakakku su suke biyarsu sai ya ce alam tara shin wai baka ganin annahum su mawaka fi kulli wadin yahimun a dukkan wani kwari wato suna dimuwa suna kai kawo su zazzagi mutum su yabi wannan su mai zambo su fallasa shi in ya ba su wani abu kai tsaye kuma su rikida su yabe shi wani kaji sun zarge shi sun aibanta shi wani kuma sun yabe shi kowane fanni wanda yake nazance za ka ji mawaka suna timuwa suna kai kawo wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma suna fadar abinda ba sa aikatawa sai ka ji mawaki ya ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza alhali shi kuma bai yi ba kawai wahayi ne na shaytani yake gudanarwa akan harshen sa yake fitowa yake bayyana wa mutane yace yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma alhali bai yi ba ko in zai zuga mutum sai ya zuga shi da abin da shi mutumin bai yi ba kuma in za a aibanta mutum sai a aibanta shi a abin da ma kwata kwata bai shafe shi ba shine yace alam tara shin baka san da cewa su mawaka annahum fi kulli wadin yahimun wato suna dimuwa suna kai kawo a cikin dukkan wani kuri wanda yake nazance wani lokaci su aibanta mutum wani lokaci su yabe shi wa annahum yaquluna ma la yaf'alu kuma su mawaka lalle suna fadar abinda ba sa aikatawa sai yace illal ladina amanu sai dai waɗanda wato suka gaskata ubangijin su suka gaskata manzansa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai wa zakarullaha katsira suka ambaci ubangijinsu ambato mai yawa wantasaru suka sha fansa min ba'adi ma zulimu bayan an zalunce su wannan su ne ba sa cikin waɗanda suke halaka an gane ku su ba sa cikin waɗanda Allah yake zargi a nan kenan wasu mawaka ake nihi ana nihin mawaka waɗanda suke masu maganganu waɗanda suke na banza kamar yanda ayar ta sauka a lokacin da kafirai suke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambu suke fallasa shi suke fallasa mabiyansa suke fallasa addinin da yazo da shi daman ita waka ita ce sana'ar su ma'ana ita ce kayan su abinda suka shahara da shi su larabawa zance ba akai ba larabe ba to dan haka kasancewar Ubangiji Ta'ala da ya tashi aiko manzansa sai ya aiko shi da Al-Qur'ani sai suke ganin Al-Qur'anin waka ce alhadisi ko ba waka bane ya fi karfin waka kuma allamuna bushira wa ma yambagila to shine anan sai suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da addinin da yazo da shi suke wake suna sambo shine Ubangiji Ta'ala ya ce o yattabi'uhum al-ghawuna halakakku suke biyar su ma'ana waɗanda suke tsayawa su saurari waɗannan waƙoƙi su rinda rawaitowa shine Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin baka ganin cewa a cikin dukkan wani kuri suna imuwa yanzu za su fallasa mutum idan ya dau wani abu ya ba su kuma sai su yabe shi kaga duk duniya kamar babu na kuri sama da shi sai ce wa annahum yaquluna ma la yafaluna kuma suna fadar abin da ba sa aikatawa kenan makaryata ne yace yayi kaza kuma alhali ba haka ba sai ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kurai wa zakarullaha katiran suka ambaci ubangijin su ambato mai yawa wantasaru suka sha fansa akan kenan aibantawar da aka musu da zamban da aka musu suka mai da martani min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su to su ba sa cikin halakakku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa innal mu'mina sai yake cewa lokacin da Abdullahi wato Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik ya rawaito daga mahaifinsa Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda wanda Ka'ab ibn Malik yana ɗaya daga cikin uku shahararrun mawaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa inna Allaha qad anzala fi shi'ri ma anzal lalle Ubangiji Ta'ala ya saukar abin da ya saukar game da mawaka hankalinsa ya tashi ya samu damuwa tunda an ce washu ara'u yattabi'uhum al-ghawu mawaka halakakku suke biyar su manzon Allah sai ya ce masa innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa lisanihi yace ai shi mu'mini yakan yaki abokan gaba da takobinsa kuma yakan yake su da harshensa manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa laka annama tarmunahum bihi nabhal nabli manzo Allah yace wannan martani da kuke maidawa wakar da kuke ku maida martani tamkar kuna musu ruwan kibiya ne kaga kenan tamkar yace masa ci gaba da yi tunda yace tamkar kuna musu wato ruwan kibiya ne kuma ya faɗa innal mu'mina yushahidu bi sayfihi wa lisanihi mu'mini da takobinsa da harshensa yake jihadi dan haka akwai hadisi na cikin sunan Tirmidhi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka a shekara ta 7 da zai yi wannan umra wanda aka hana shi a shekara ta 6 ita ce umratul qaba to a lokacin nan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a shiga birnin Makka akwai Abdullahi ibn Rawaha wanda shine mawakin da biyu daman su uku ne Ka'ab ibn Malik Abdullahi ibn Rawaha sannan Hassan ibn Sabit a lokacin nan Abdullahi ibn Rawaha yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rera waka yana cewa khallu bani al-kufari an sabili al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu alhama an makilihi wa yuzhilu alkhalila an khalilihi cha yake ya ku ya'yan kafirai ku bashi hanya ga me wurin yazo yace a yau zamu ringa saran ku da takobi saran da zai gusar da makwalkwatar kai wato daga wurin kwanci kuma saran da zai manta aboki game da abokinsa ma'ana saran da zai manta badadi game da badadinsa haka yake rera wannan waka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ibn Rawaha baina yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillahi taqulu shi'in yanzu waka zaka ringa yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin harami na Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sai ya ce khalli anhu ya Umar yace ya Umar ba shi wuri bar shi ya ci gaba da wakarsa yace falahiya asrahu fihi min nafhi nafhi manzon Allah yace wallahi wannan waka da yake rirawa yace wallahi tafi ruwan kibiya akan su gara a musu ruwan kibiya yafi dama dama akan waɗannan maganganu da ake faɗa musu to haka hadisi ne ingantacce kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan azama Hassan ibn Sabit wato minbari a cikin masallacinsa Hassan ya hau kan wannan minbari yana rera waka yana bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai da martani akan aibantawar da aka masa da zamban da aka masa Hassan yana fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko yana cewa inna Allah yu'ayyidu Hassan bi ruhin qudus ma yunafiqu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah lalle ubangiji ta'ala wato yana karfafa Hassan da ran sarki shine Jibril alaihi salam matukar yana bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin wato yana cikin sunan Tirmidhi shi ma hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisi wanda shi ma Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga sahabbansa yana cewa uhuju Quraysh wato Qurayshawa su ma ku yi musu zambo ku yi musu zambo fa innahu ashaddu alaihim min rashqin nabi manzon Allah yace domin zamban da za ku musu yafi ruwan kibiya akan su a lokacin nan manzon Allah sai ya aika ma Abdullahi ibn Rawaha cewa yazo shi ma yayi musu zambo a lokacin da Abdullahi ibn Rawaha yazo ya musu zambo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gamsu da wannan zambo da yayi su ba yayi zamba amma bai gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya aika yace aje a kirawo masa Ka'ab ibn Malik aka aika Ka'ab ibn Malik yazo shi ma yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai bai gamsar da shi ba sannan ya aika yace a kirawo Hassan ibn Sabit lokacin da Hassan ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan sai yake cewa kada ana lakum an tursilu manzon Allah yace kada ana lakum Hassan yace kada ana lakum an tursilu ila hadhal asadid dar bi zanabihi thumma adla'a lisanahu faja'ala yuharrikuhu faqala sai yace wallazi ba'athaka bil haqqi la afriyannahum bi lisanihi faryal adib Hassan da ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa a yanzu kuka aika ma wato zaki mai kada wutsiya mai fito da harshe yana motsawa a yanzu kuka aika masa yazo sai yake faɗa yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah yace wallahi zan kekkita su in yi kucin kucin da su irin yanda ake tsaga fata manzon Allah sai ya ce masa la ta'jil karkai gaggawa fa inna Aba Bakr a'lamu Quraysh bi ansabiha Abu Bakar yafi kowa sanin danganta ta Qurayshawa manzo Allah yace wa inna li fihim nasaba yace ni ko ina da danganta da su kenan dan karkaje ka hada da ni hatta ya kunsa da kan nasabi manzo Allah yace sai an tace an fitar da dangi na ta kun danganta ta in yaso sannan kai a lokacin nan Hassan wato sai yazo kuma sannan sai ya koma yaje ya tambaye Abubakar ya masa bayani ya gamsu sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kad khadusa li nasabuka yace dangantarka yace na tsarkake ta na san duk wanda ya danganta da kai sai yace wallazi ba asaka bil haqqi yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la asullannaka minhum kama tusallu sha'ra min al-ajib yace wallahi zan zare ka daga cikin su irin yanda ake zare gashi idan ya shiga cikin dawo yanda zaka zare shi ba tare da komai ya fito ba ma'ana zai zare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da dangin shi daga ciki Aisha Allah ya kara mata yadda take fada tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji Hassan tace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ga Hassan yana cewa inna ruhal qudusi la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa rasulihi, lalle ran sarki Jibril alaihi salam wato ba zai gushe ba, yana karfafar ka yana baka goyen baya matukar kana ba ubangijinka kariya da manzansa. Aisha tace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa hajahum Hassan fashafa washtafa, wato Hassan ya musu zambo kuma ya warkar da mu, ya gamsar da mu. Shine Hassan yake fada a cikin wakar sa, yake cewa hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allahi fi zaka aljazaa, hajauta Muhammadan barran hanifan rasulullahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidati wa irdi bi irdi Muhammadin minkum wiqa'u faman yahju rasulullahi minkum wa yamdahu wa yansuruhu sawabu wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifahu. A cikin wakar sa tana da dan tsawo. Wadannan baitittuka ji wannan Hassan ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda ya ringa rira wannan waka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace yanzu ka warkar da mu, yanzu ka sha mana fansa. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. To a takaice wannan yana nuna cewa duk wakar da mutum zai yi in dai akwai yabon musulunci da musulmi, babu wuce iyaka a cikin ta, babu maganganu waɗanda suke na baza, babu kida, babu busa, to wannan waka za a barta a matsayin halak. Gane ku, za a barta a matsayin halak. Amma matukar akwai maganganu waɗanda suke basu ba, wanda ba su dace ba, wuce gona da iri ko aibanta wasu, ko ya zamanto akwai kida, ko akwai waka, akwai busa a cikin ta, to wannan kida haramun. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa lalle wato akwai wasu jama'a daga cikin al'umma ta da za su zo, yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azi, manzo Allah yace za su ringa halatta wato zina, wato kuma za su ringa halatta tufafi na al-harir, kuma za su ringa halatta giya wato da kayan kida. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Za su ringa halatta kayan kida kamar yanda a yau wai da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wani kayan kida da ka sani wanda yake na shaytanu da su ake yi, wani malami dan rashin tsoron Allah da aka tambaye shi game da wannan kida da ake a yabon manzon Allah, ya fito fili ya ce haramun ne. Wallahi a garin nan caya mu a dariƙar mu ba a yi, kawai ya abin da ya faɗa, amma ya fito ya ce haramun ne kin faɗa yi. Dama manzon Allah ya ba mu labarin su, ba abun mamaki ba. Chai la ya'tiyanna aqwamu min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'az. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, yace lalle wasu jama'a daga cikin al'umma ta za su zo nan gaba, suna halatta zina da tufafi na al-hariri, kuma suna halatta giya wal-ma'az. Fa ma'az jam'i ne na miza, kayan kida. Shine yace wa sa'alamu alladina zalamu, da sanu waɗanda suka zalunci kawunan su za su yi sanin ayyamu qadabin yankari, wato wace majuya ce za su juya a ƙarshe. Hukumar su ne ita ce wuta wal iyaz billahi. Allah ya kare mu nan mu zo ƙarshen surar, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dalan kuskuren da muka, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.